جت الجمع خذي صحته عن المضاف عنه وغيره ضعف ولا توهنه yace shi hadisi mu'allaf yana da yawa a cikin sahih al-bukhari amma sai dai kashi biyu ne amma dai imam al-bukhari ya kawo shi bi sigatil jazmi da siga wanda ke nuna tabbat yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi qala kaza amma kuma ya kawo shi bi sigatil tamridi wato siga da ke nuna rashin tabbat yace ruwaya an ruwaito annabi yace kaza kila an ce wai annabi yace kaza hujjiya an hikaito wai annabi yace kaza to wannan ita ce sigar tamrid wajen malaman hadisi siga ta rashin tabbas wajen bada labari abinda take kila wato kila wa kalake na ba tabbas to duk hadisi mu'allaf da imam al-bukhari ya kawo shi bi sigatil jazmi da siga ta tabbas yace qala rasulullahi kaza to wannan khuzi sihhatahu an al-mudafi an qa'ida ne sahihi ne a wurin imam al-bukhari ka fahimta da kyau wa ghayrahu ne kawo ba da sigatul jazmi ba bi sigatul tamridi da'if to ya zama hadisi da'ifi amma wala tuhinhu bai zama da'ifun shadid ba da'af wato gairu shadid kenan wannan shine abin da imamu sai ya tabbata cikin al-baiti sunni fi musalah al-hadith wannan na karanta muku baitocin su eh ban gane ba kamar ya wajen dagowa to wajen miki ne ga fidila ya dan nan ti na zaka ba ga bane ba idan zaka tafaraka ta uku ne ko zaka tafaraka ta biyu kaga an halatta maka zulhul istiraha ko wanda ai zaka dago sai ka zauna sannan sai ka tashi wajen tashi annabi na dogara ne da hannayensa guda ya dunkule su ya dogara akan su haka ya miki sallallahu alaihi wasallam abin da ake kira al-ajm hannayensa guda biyu zai dunkule su haka ya tsola su haka ya dogara akan su yayin kura ya tashi ka bai tashi
ana ga mutiya da shi ba yifi na
bukari ne tunda da'ifin ne gairu shadid duk da'ifin da san da'ifancin sa bai tsanni ba to ana kafa hujja da shi za ta tsawwa bil mutaba'at wa shawahid idan ya san mutaba'at da shawahid
kana yin kuma shawarin bukari ne
ba eh
kuma wani wa ya samu
ma eh ta yi auren ta shi bai cika sharadin sa ba shi ba wa bukhari a cikin sahih bukhari fa kaida ce yafi daban wanda libita cikin sauran littafan sa ba ba wai ko hadisi da inganta kawo ba ko ya inganta sai an cika sharadin sa shi akwai sharadda da yigin da ya masu tsanani wajen ruwayan hadisi duk hadisin da ya kauce wa wannan to ba dai cikin sahihi ba ya iya kawo shi cikin adabul mufrad ya kawo shi cikin juzul kara khalfal imam ya kawo shi cikin at-tarikh al-kabir ko as-sagir ko al-awsat da sauran littafan sa amma dai ba zai kawo shi cikin sahihi ba
wannan
hadisin
ne
eh ba zai yi ne kuma wannan ba ma zai bane dai ya kawo shi bi sigatul jazmi mun kuma ce duk hadisin mu'allaf din da ya kawo da sigatul jazmi ko zai sihhata sahihi ne an dane ku wa an ibn umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana idza qa'ada lit-tashahhudi yace annabi ya kasance idan ya zauna domin yin tahiyya wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra sai ya daura hannunsa na dama akan wato gwiwarsa ta dama azuwa hannunsa na hagu akan gwiwarsa ta hagu wal yumna ala al-yumna ya daura hannun dama kuma akan gwiwa ta dama wa aqada 53 sai ya kulla 35 wani kirgi ne a wajen larabawa tun da lokacin ba karatu ba rubutu sai ya kulla 35 ya ne 35 sai ya kulla 35 yadda suke kulla 35 shine haka idan mutum ya maka haka wato 35 kenan wato sai annabi ya haka kenan ya tsola akan gwiwarsa wajen karatun tahiyya wannan dan ya zanna miƙe wannan na haka ya kulla nawa kenan 35 wa akada 33 wa atara bi isbihi sababa sai ya nuni da dan yatsun sa manuni ya din nan an gane ku rawahu muslim wannan imam muslim ya rawaito wa bi riwayatin lahu a wata riwaya ta imam al-bukhari wanda ba wannan ba ta imam muslim kai wanda ba wannan ba qabada asabi'ahu kullaha sai ya kame yatsun sa gaba dayan su wa ashara billati talil ibham sai nuni da wanda take bi mu babban dan yatsa al-ibham shine wannan wannan kuma asbaba wannan alwusfa wannan albinsar wannan alkhisar al-ibham wato idan ya kame ya tsaka gaba daya ya dinkule su haka sai ya nuni da wannan allati talil ibham kenan eh akan gura akan cinye ma ya tabbata shi ma akwai ruwayoyin da suke tabbatar da haka zai karkar dan yatsansa ko da yake a nan gurin bai fada ba amma bari mu karanto mana daga wani wajen mu ci annabi sallallahu alaihi wasallam yana kada dan yatsansa nan gurin ma yace tarikul isba fi tashahhud karkar dan yatsa a cikin karatun tahiyya wa kana sallallahu alaihi wasallam yabsutu kaffahu al-yusra annabi ya kasance yana timfada tafin yatsansa na hagu ala rukbatihi al-yusra akan gwiwarsa ta hagu wa yaqbidu asabi kaffihi al-yumna sai kame yatsun hannunsa na dama kullu hadukkaninsu wa yashiru bi isbu'ihi allati talil ibham sai ya isara da babban dan yatsa wanda yake bi wato manuniya wanda yake bi wanda yake biyan babban dan yatsa ila al-qiblati ya nuna ya dinga kallon al-qibla wa yarmi bi basarihi ilaiha kuma shi yana kallon dan yatsa sallallahu alaihi wasallam kun bayyana da kyau wato zai jinke wadannan yatsun ya haka wannan ya nuni da shi ya dinga kallon al-qibla wannan wata sifa ce ko ba karkada ba lokacin kai haka yayi kuma lokacin da annabi ya haka dan yatsa wato idansa na kallon dan yatsa wa kana idza ashara bi isbu'ihi wa da'a ibhamahu tahta isbu'ihi alwusta wal ya kasance idan zai nuni da dan yatsan sa to babban dan yatsa sai ya dora shi akan dan yatsan tsakiya sai ya haka kenan haka kenan wato wani lokacin haka wani lokacin kuma haka wannan suna dinkule babban dan yatsa yana kan wannan wannan kuma ya miƙe shi haka kun bayyana da kyau wa taratan yuhalliqu bihima halqatan wani lokacin sai yayi zobe ko yayi kawanya tsakanin wannan babban dan yatsan da dan yatsan tsakiya ya haka da suke wannan suna rike haka wannan kuma yayi haka kuma dan yatsa na nuni yayi miƙar da shi wato kaga haka menene kenan ya halaka da shi kenan yuhalliqu bihima kenan ya mayar da shi kawanya ko zobe ko da kewayen abu wadannan kuma suna daura haka manuniya kuma ya haka ita wani lokacin haka annabi yake yi wa kana rafa'a isbahu yuharrikuha yad'u biha wa kana rafa'a isbahu yuharrikuha yad'u biha wani lokacin annabi idan ya daga dan yatsansa kuma haka wato yuharrikuha yana motsa ta to wannan motsawar shine malamai suka yi sabani dama da hagu ko kasa da sama yuharrikuha annabi yana motsa wannan dan yatsa din yad'u biha yana yin addu'a da ita abin nufi baya dainawa har sai ya kammala dukkan addu'o'insa da yake yi bayan tahiyya din nan bayan salatin annabi din nan karshen abin da zai sallama sannan zai mayar da hannunsa yadda yake ya rike yan yatsun sai mayar da su yadda suke kuma wa yaqulu annabi na cewa lahiya ashaddu ala shaytani min alhadidi wato wannan dan yatsa lokacin da mutum ke tahiyya yana karkadata ta fi tsanani a wurin shaytan sama da ka dauki guduma ta karfi yani asbaba yana nufin wannan dan yatsan manuniya wa kana sallallahu alaihi wasallam yafa'al dalika fi tashahhudin jami'an annabi yana yin haka a cikin dukkanin tahiyya ne wa ra'a rajulan yad'u bi isbu'aihi ya ga wani mutum yana karatun tahiyya yana motsa yan yatsa guda biyu wato sai sa yan yatsa guda biyu har kamar haka kina guda biyu sai annabi ya ce da shi ashid mayar da ita daya wa ashara bi sababa yana mata ce haka zakai da daya zakai sai mutum ya tankarar da wannan din sai mayar da ita daya kun fahimta da kyau yanzu dai mun fahimci lokacin da kai zama na tahiyya hannunka na hagu yana kan gwiwar hagu ka miƙar da yatsunka hannunka na dama kuma yana kan gwiwar dama to shi a wannan lokaci ko dai ya kasance babban dan yatsa da dan yatsan tsakiya ka daure su haka waɗannan suna makale ko wannan kuma ka miƙe shi ko ya kasance ka jinke su duka guda uku babban dan yatsa ka daura akan dan yatsan tsakiya kuma ka miƙe wannan kuma ko ya kasance shi wannan dan yatsa manuniya kawai ka yi nuni da shi baka motsa shi ko ya kasance kayi nuni da shi kana motsa shi in kana motsa shi kuma zaka rinka yin sama da kasa ne haka da shi wannan su malaman suka ce zaka yi dama da hagu ne da shi duk wanda kai cikin waɗannan sigogi da muka ambata ya tabbata kuma zaka yi shi a dukkan tahiyya a tahiyyan farko da tahiyya ta ƙarshe an bai sanin da ke ko wannan baya cikin sunna an gane ko wanda idan sun kammala tahiyya sai su daga hannayen su a wannan baya cikin sunna yana daga cikin abin da wato sai su daga hannayen su haka sannan su mai da su kan ciye su haka wannan baya cikin suna yana daga cikin abin da annabi ya gani ya faɗakar da sahabbai cewa ya nike ganin kuna daga hannayenku a cikin sallah kamar yadda kangararren doki yake daga jelarsa sallallahu alaihi wasallam yace ku daina eh ina ga sai mu dakata nan ku abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kai mana gobe sai mu dora inda muka tsaya insha Allah Assalamu alaikum sai hakuri mu karanta waɗanda suke rubuce da kuma aya hakuri a jiya idan ba ku manta ba cikin karatun da muka yi wajen addu'ar wato da muka ci annabi na yawan karantawa cikin rukuyi subhanakallahumma bihamdik ha abin nan kai wanda annabi ke yawan karantawa cikin rukuyi da sujada subhanakallahumma rabbana wa bihamdik magana kan kalin rabbana kullatir rabbana nan gurin mun karanta rabbana nace inda na gani a cikin bukhari ruwayi akwai wanda babu rabbana ce muka ci abinci ko da zuwa ni bawan Allah yace ya abinci ko ya samu cikin bukhari akwai wannan rabbana din wannan na faɗa ne dan saboda da lokacin an dauke wutar lantarki kila masu kafir ba su dauka ba ma'ana dai akan samu ruwayoyi wani lokaci anan kaga da kari wani lokacin a can kawo bukhari kamar yadda yake na buga mana misali da allahumma rabbana walakal hamd ko allahumma rabbana lakal hamd ba tare da wawun ba ko rabbana ba tare da allahumma din ba da sauransu Allah shi da mu zuwa ga abin da yake shine dai wannan yake cewa a cikin karatu kai bayanin cewa mai farilla zai iya bin mai nafila sallah gashi kuma hadisin annabi na cewa la taftaliqu ala imamikum wato kar ku saba wa limaminku to me ake nufi da kar ku saba wa limaminku idan muka sallama da cewa hadisi ya inganta to sai mu kusa mu zo mu ce me ake nufi da wannan la taftaliqu ala imamikum ba a nufin cewa la takhtalifu ala imamikum tinniya wanda su suna kafa hujja da wannan hadisin cewa kar ku saba al imam wajen mai niyya da haka dole kai irin sallar da shi zai wanda wannan ina jin dalilan da muka kawo jiya su isu su wadatar na cewa mai farilla na ibn mai nafila kamar yadda mai nafila zai ibn mai farilla kuma abinda al-qadi abubakar ibn al-arabi al-maliki ke cewa akwai tanakuri kwarai da gaske idan muka ce mai farilla ba zai bi mai nafila ba ko muka zo muka ce shi mai nafila din ya halatta ya bi mai farilla yace mun yi tufka da walwala yace domin dalilin da muke bayarwa cewa kada mai farilla ya bi mai nafila dalili ne na cewa dan sallar su ba iri ɗaya bace ba kowa niyyarsa daban to idan haka ne idan ne shi ma mai nafilan zai bi mai farilla ainihin ma sallar ba iri ɗaya bace kowa niyyarsa daban ina ba da kun fahimta kuma kai da kanka daga ƙarshe sai ka kawo hadisin Amr ibn Salma wannan ji wannan shine babbar hujja da cikin Bukhari da Muslim hadisin Amr ibn Salma yaro ne da shekara 6 ko 7 kabilarsa suka zo suka musulunta gaban annabi annabi ya yi musu nasiha ya ce ku koma gida in kun koma wanda zai muku limancin sallah wanda ya fi ku haddan Qur'ani yace aka duba duk kauye mu ba wanda ya fi ni yawan haddan Qur'ani kuma ni ne yaro dan shekara 6 ko 7 sai suka rada ni in zama ni ne limamin kursa salawat yace har ina sallah wani lokaci ma riga ta ba ta da tsawo idan na yi ruku'i ko sujada sai a ringa ganin al'aura ta daga baya sai wata mace ta ce ku ji tsoron Allah ku rufe mana al'auran limamin yace za ka yi karo karo aka hada mun kuɗi aka sai mun wata riga doguwa yace wallahi ba abin da nake farin ciki da ita irin wannan rigar da aka sai mun dan irin kawo mutane limanci hadisin yana cikin Bukhari da cikin Muslim sahabbai suka yi wannan dan annabi ya ce li umman nas aqra'uhum li kitabillah suka duba cewa ba wanda ya tace Qur'ani irin sa gashi yaro kuma dan shekara 6 ko 7 kaga shi a lokacin nan sallar da yake mai tace nafila su kuma suna farilla suka bi shi ko da cikin Bukhari da cikin Muslim hadisi Mu'adh ba sai mun sha mai ne tace ba ga annabi ya zo zai yi sallah salatul khawf ko san salatul khawf sallar tsoro ko dai a yi ta kasaru ko a yi ta a zaman gida idan tsoro ya zama zaman gida za a yi sallah cikakkiya idan tsoro ya zanto kuma a halin tafiya za a yi kasaru to annabi ya tafiya ta kama shi yazo za a yi sallan tsoro ta kasaru to ita salatul khawf din nan tana da siffa dai har guda 6 ɗaya daga cikin siffofin shine wanda annabi ya yi ta aikace sunnan ta mana miyi ya halatta liman yazo ya fuskanci gabas ya ta a samu rabin sojojin su bi shi sallah
idan aka yi raka'a daya da su sai ya miƙe sai ya tsaya kyam su kuma su karasa me su karasa wannan raka'ar da kansu liman din na tsaye su yi sallama su tafi su je su dauki makamai su tsare abokanan adawa dan su sauran rundunar sojin su kuma su dawo su zo su samu liman na tsaye su bi shi idan ya karasa raka'a wanda yake ita ce ta karshe a wajensa su kuma raka'a da yake nan suka yi idan ya zauna ya sallama su kuma su tashi su yi me su cika wannan ɗaya ne daga cikin siffofi guda biyar a shida ta biyu daga cikin siffofin ya halatta liman ya kasa sojojin gida biyu ya kira waɗannan su zo ya musu limancin sallah raka'a biyu cikakkiya ya yi sallama su yi sallama a tafi ya kira sauran su zo kuma ya sake musu limanci raka'a biyu ya yi sallama su yi sallama lokacin da ya zo yana maimaita wannan ta biyu shi ne yake yi nafila yake su ko me suke yi to kuma ya musu annabi haka yi wa sahabbai a sulhul hudaybiya to kuma akwai wata magana kenan banda wannan kuma ga ai babu wata magana ko ko kuma ya
tsale ga mun tsale a gurin bayan mun sallama kai ba tsale na tashi da rafa'a ji na tina an yi rafa'a na sallama kai ba tsale wani ne ne kuma ba wannan
kowace irin nafila mutlaqan nafila kowace irin nafila kowace irin nafila mai wannan tambaya da dabe yake cewa wadansu limamai bayan mutum ya gama sallah sai a ga ya juya ya kalli kudu akwai wani dalili na shari'a da ya nuna haka a cikin iyakar sani na babu wani dalili na shari'a da ya nuna haka abin da dai annabi yake yi waɗansu lokuta bayan ya gama wa mutane limanci sai juyo ya fuskance su haka ya zauna ba wai ya kalli kudu ko ya kalli arewa ba wannan ga hadisi ya tabbata akan wannan sannan yake cewa nukan ga waɗansu in sun yi sallar farilla in za su yi nafila sai su tashi su canza wuri akwai wani dalili babu wani dalili da yake ai haka za ka iya yin nafilar ka a inda kai farilla za ka iya canjawa fil amr sa'a amma in yi tikadin canja wurin yana da wani matsayi to a nan wurin rigima take amma in ka canja kawai dan kana son ka koma can ya dan fiyarwa wannan ba komai bayan an dago daga ruku'i fadin rabbana wa lakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi akwai hadisin da ya nuna haka akwai ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya dago yakan ce rabbana wa lakal hamdu wato yayin da yake yunkurowa wajen dagowa zai ce sami Allahu liman hamida in ya kammala miƙewa sai ce mai rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu wani lokacin sai tsaya haka wani lokaci sai kara hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a masallaci bayan ya dago kansa daga ruku'i ya faɗi sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu sai ya ji wani mutum yayi waɗansu abubuwa kamar maganganu amma bai ji me yace ba da aka gama sallah sai annabi yace waye ya magana dazu sai kowa ya shiru sai waye zake magana dazu ne sai kowa ya shiru da ya mata yace waye magana sai wani yace ni ne ya annabin Allah yace me ka faɗa yace abinda na faɗa hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda sai annabi yace na ga mala'iku 30 da doriya suna rigingimiya wa zai daga rubuta ladan da za a baka dan ba manta ba har yanzu dai muna cikin babin da yake magana dangane da siffar sallah irin abubuwan da ake bukata masallaci yayi a aikace ko a magance karshen idan muka tsaya jiya hadisin Abdullahi dan Umar wanda yake bayar da bayanin siffar yadda annabi ke yin karatun tahiyya ko dunkule hannayensa da yake yi da nuni da dan yatsa lokacin da yake karatu tahiyya yau kuma zamu tafi kan hadisin Abdullahi dan Mas'ud wa an Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala iltafata ilayna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa qala idha talla ahadukum falyaqul at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو متفق عليه أنكر بحديثي لك عبد الله بن مسعود الله تقال الداء قريش عبد الله بن مسعود يتي سوى manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam iltafata ilaina ya waywayo gare mu musahabbai
التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذا الله ياوي ويمو فقال يتي إذا صلى أهدكم فليقل التحيات لله إذن قيدة تتنكو يي صلى زي كرنتا أبند زي كرنتا أتهيا غا أبند زي تي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والنسين لفظ انتهي لما ذا الله صلى الله عليه وسلم يأم السسها بيس لنكفتا دا تن أبن سكيه سنة أنفاني دنو لفظ يبا ونبا إنسان يصلى سيس لنكسوا السلام على الله السلام على جبريل السلام على ميكائيل كان نبي سيئة دا أبن ذاك فتا التحيات لله والصلوات والطيبات زوها كرشي wannan ɗaya ne daga cikin lafuzza na tahiyya waɗanda suke tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tahiyya ta zo da siga ɗaiɗai har guda shida wannan ɗaya ce daga ciki kuma wannan ita ce mafi ingancin siga da ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu za mu karanto sauran daga cikin wani littafi kuji dan kuji idan akwai waɗanda suke sababbin ji a wurinmu ko waɗanda dama mun saba su ne muke yi dukkanin su dai wanda mutum ya iya sai yayi daga cikin jinsin abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ta farko ita ce tahiyar Abdullahi dan Mas'ud da muka karanta a littafi kuma ita ce mafi ingancin lafazin tahiyya idan ita ce abin da Imam Bukhari da Imam Muslim suka yi tarayya akai wajen ruwaitowa sai dai akwai ƙari a cikin riwayar wanda shi Ibn Hajar bai kawo ba anan cikin littafin Bulughul Maram ƙarin da ke cikin riwayar shine Abdullahi dan Mas'ud yake cewa kalmar assalamu alayka ayyuhan nabiyyu da muke fada wa huwa bayna zaharanina muna fatanta ne lokacin annabi na tsakanin mu yana nan dare falamma qubida yayin da aka karbi rayuwar annabi qulna assalamu ala nabiy sai muka rinka cewa assalamu ala nabiy wato sai sahabbai suka dana cewa assalamu alayka ayyuhan nabiy firiste mai assalamu ala nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh to dan haka da yawa daga cikin malaman sunna suka tsaya kai da fata cewa lallai yanzu idan zaka karanta tahiyya ba zaka ce ba assalamu alayka ayyuhan nabiy sai dai ka ce mai assalamu ala nabiy saboda annabin baya nan lokacin da kace assalamu alayka kai amfani da kaful khitab wanda ba amfani da sai da mutumin da yake gashi ga ka an fahimta ko duk da haka kuma wadansu malaman suka ce ya halatta ka faɗo tsaddan a halin yanzu amma dai abin da yake yafi tabbatuwa shine assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh tahiyya ta biyu ita ce tahiyyar da Abdullahi dan Abbas ya ruwaito yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yuallimuna at-tashahhuda kama yuallimuna as-surata min al-qur'ani annabi ya kasance yana koya mana karatun tahiyya tamfar yadda yake koyar da mu sura daga cikin al-qur'ani fakana yaqulu ya kasance yana cewa at-tahiyyatul mubarakat الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وفي رواية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كنت وانا اللفظ وانا سنشاء وانا وانت وانا تهير عبد الله دم السلطان عباس كنا إمام مسلم يا رويته haka al-imamu Abu Awana haka al-imamu Shafi'i ya ruwaito a cikin littafin sa haka al-imamu Nasa'i a cikin littafin sunan dan haka shi ma hadisi ne indantacce idan ka iya wannan kai ita ma tayi na uku tahiyyar da aka ruwaito daga Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar kuma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wajen karatun tahiyya naji annabi ya faɗa cikin karatun tahiyya yace at-tahiyyatu lillahi والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله يطيع عن قرر قال ابن عمر ابن عمر يتي زدت فيها نيسينك آل كلمر وبركاته ودى نجيتا دقو جمعون سهابين ودى جيكم يا جيتا نيبا جيتا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله قال ابن عمر وزدت فيها وحده لا شريك له anan gurin ma sai na ƙara kalman wahdahu la sharika lahu wanda naji ta daga wajen wani sahabi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kun ji da kyau ko lafazi na hudu ita ce tahiyya da aka ruwaito daga abu musa al-ash'ari wato abdullahi ibn qais
yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza kana indal qaidati idan ya kasance a zaune ko zama na farko ko zama na biyu inda ya zanto a zaune a cikin sallah ga abin da yake falyakun min awwali qawli ahadikum ya zanto yana daga farkon abin da mutum zai fada a halin zama at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kun bayyana ku tahiyatu biyar ita ce wadda aka ruwaito daga Umar ibn al-Khattab Umar ibn al-Khattab yake cewa wato shi ya kasance yana koyar da mutane tahiyya akan minbari yace annabi da kansa ya koyar da mu yace ku ce qulu ku ce at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu tahiyya ta shidda ta karshe wadda aka ji daga bakin Aisha رضي الله تعالى عنها تتي من ذا الله يكو يد متهيا يتي التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ودن نسوني تبتت نلفز كرات تهيا ودن نسك إنجنت دقبك من ذا الله صلى الله عليه وسلم ko na ɗayan ko na biyun ko na biyar ko na shida ko na nawa kai cikin wannan tahiyar ka tayi an fahimta ku annabi sallallahu alaihi wasallam yakan nau'anta wa mutane samfuri samfuri na ibada ɗaya ba dan komai ba dan kowanne ya dauki wanda tafi dacewa da harshen sa wanda yafi jin tafi masa sauki kila wanda tafi min sauki kai ita tafi baka wahala kila wanda tafi maka sauki ni ita tafi bani wahala kila kuma zan iya duka kila kai ma zaka iya duka sai ya kasance ka mamaye sunnar annabi gaba daya sallallahu alaihi wasallam kun bayyana ku to wannan shine karatun tahiyya da zaran mutun ya zauna haka zai karanta tahiyya din nan yace thumma liyatakhayyar min ad-du'a a ajabahu ilayhi sannan ya zabi abin da yafi burge shi ya karanta cikin addu'a wannan bayanin kuma addu'ar zai zo nan gaba walin nasa'i al-imam an-nasa'i shi kuma ya rawaito hadisi yace kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tashahhud kafin a karanta a farlanta mana tahiyya mun kasance muna cewa me ibn hajar bai kawo mana abin da suke cewa din ba dan abin da suke cewa din da ne yanzu ya zama da ba aiki da shi fiqhon da Ibn Hajar ke so ya dauka maganar Abdullahi dan Mas'ud da yake kunna naqulu da can mun kasance muna cewa qabla an yufrada alaina at-tashahhud kafin a farlanta mana tahiyya abin da yake so ya dauka kalmar qabla an yufrada alaina at-tashahhud kafin a farlanta mana tahiyya da muna cewa kaza da kaza da kaza da kaza wancan kaza da kaza din bai dame mu ba kafin a farlanta mana daga ba sai aka farlanta musu tahiyya sai suka dana fadin wancan kun fahimta da kyau yan sai ya kasance meye hukuncin tahiyya cikin sallah abinda Ibn Hajar ke so ka fahimta kenan hukuncin tahiyya a cikin sallah ne ne hukuncin ta dole farilla ba sunna ba kenan to idan ta zanto yin ta farilla ne kuma zaman fa ya zo mai kenan to haka al'amari yake qabla an yufrada alaina waye farlanta musu su ba su da wata wasu da cewa wani ya ji manzo Allah ce a'a mu mun ji manzo Allah ce kai tsaye kawai sun ji daga bakin da baya karyawa mai tubu wannan hawa in huwa illa wahyin yuha da haka magana su tabbas ce cewa ta hiya farlanta wali muslimin ali ibn abbas radiyallahu anhu qala kan wali ahmad anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam imam ahmad ya rawaito hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam allamahu at-tashahhud ya karantar da wato shi sahabin da ya wuce baya abdullahi dan mas'ud tahiyya kenan qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna at-tashahhud at-tahiyatul mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillahi zuwa karfe wannan yana cikin lafazin da mun karanta a can a dazu wa alaikum salam wato malam Nasiruddin Albani ya ciro su daga littafin hadisai daban-daban sai ya tara su a littafi guda shine sifatu salatin nabi idan mutum yana da wannan littafin sai ya samu wannan jerin tahiyya din ta 1 da ta 2 da ta 3 zuwa ta 6 a jere, kuma kowanne zai faɗa ma ga wanda ya rawaito wannan hadisi. Amma na karanta su haka dama saboda wanda ba da littafin kage idan ya samu kasir kuma zai ji su gaba da har ya iya, ko yana ji da kasir har ya rubuta ya iya, ko mutum bai iya arabiya ba ai zai iya rubuta da boko ya rubuta translation din yadda zai iya karantawa har ya haddace. Ka haddace labaran duniya ma balantana kuma tahiyya ba a karanta tahiyya a bayyane. Ana sarrafa ta ne. Wa alaikum salam.
To madam, ya dogara waɗanda kuma suka sauka ta tahiyya yadda idan ba a yi shi ba a iya yin da kafi saboda
zai zo
zai
zo a cikin sujudus sahwi, zai zo a cikin babi na sujudus sahwi idan mutum bai yi tahiyya ba a zaman farko saboda ya manta, menene hukuncinsa? Annabi ya sunnanta a yi wannan sujudus sahwi din. A gashi abin faɗin Allah ne tare da haka yace ya mime sujudus sahwi. Ka fahimta da kyau? Kar ka dauka cewa sai in sunna ne aka bari ake yin sujudus sahwi. Faɗin Allah ma ana yin sujudus sahwi. Akwai bambanci ko tsakanin faɗin Allah da rukuni. Rukuni shine sujuda ba ta tsakar gare sai kai shi dole. Ka fahimta ku? Abin da ke rikitar da dama shine wato bambanci tsakanin rukuni da me? Faɗin Allah. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنكره حديثي لك فضالة ابن عبيد ابن نافذ ابن قيس أنا يفتح الكنية أبو محمد الأنصاري كاته إتا الكنية سنتي أتمك بابا مواني كودا باكدا أوريكوا كان أكوانا نشاكو فتي سننك أبو أمار فيك نمو لنك شرنك أبو أمار قاعد أنا تموت أم عبد الله كوبة تبايه وابا أكي دينك نامت عبد الله بنيا يرتع أسماء بنت أبي بكر الصديق. Da haka alkunya abu ne mai muhimmanci a wurin Larabawa, kuma yana daga cikin ladabi na sunna, wato idan mutum ko kana ganin girman sa ka ambaci sunan sa gatsai gatsai, in ka san tansa sai ka ce masa Abu Fulan. Wannan yana daga cikin abinda salaf magabata suke girmama junan su da shi. Sai ka ji sun ce Malik ibn Anas yakan sai ya Malik sai ya Aba Abdullah, ya Aba Abdullah, ya baban Abdullah. Duk haka suke. Hasan al-Basri sai ya Aba Sa'id. Wana ce ya Aba Abdurrahman, haka zaka ji suna kira junan su. An fahimta ku? Wa an Fadala ibn Ubayd radiyallahu anhu qala, Fadala ibn Ubayd yati
wannan abin ku ba da gani wato zai kila ne fa so suke koma mai da karatu ranar ne ku saboda mun yanzu a jere kenan kwana uku kuma lokaci iri daya mun taba je a wani karatu cewa jerwa wato ainihin bayan liman yana jerwa a bayan liman an ce wato bai tabbata ba sai in akwai uzuri, ma'ana in sautin liman baya kai wato sai wani ya daga murya sai jer da wani, to akwai wani masallaci an yi haka din wato sai da ba a jerwa sai in sautin liman baya kaiwa, to sai shi mai gina masallaci wanda ya gina masallacin ya tashi yace shi ba za a yi masa wannan ba a cikin masallacin sa, yayi fada yayi hayaniya da sauransu. To menene hukuncin mutumin da ya gina masallacinsa kuma ya zo ya irin wannan? Farko abin da ya kamata mutane su sani, dukkan wanda ya gina masallaci, masallaci din nan daga lokacin da ka gina shi ya zama ba naka ba, ya zama na al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su, saboda kasancewar sa ma ba naka ba, shi yasa koda ka mutu ba a sanya masallaci cikin gado, a ce a raba ya zama na wane ko ya zama na wance ko ya zama na suwane, ya riga ya zama na dukkan al'ummar musulmai, suna da ikon rayar da shi. Kai baka isa ba a lokacin nan ka hana wani zuwa cikin masallaci ko ka karo wani daga masallaci don ba naka bane ba, don haka ma yana daga cikin gatan da ya kamata ka yi wa masallaci lokacin da ka gina shi, ka ware shi wurin shi daban sabanin cikin gidanka, kuma ka samu waɗansu mutane da ka yarda da imanin su da takawarsu, ka zama kai ma memba ne, ka haɗu kai da su ku zanto waɗansu jami'an kula da wannan masallaci, ta yadda komai za a rinka yin shawara, saboda al'amuran musulmai kamar yadda Allah ce wa amruhum shura bainakum, al'amuran musulmai suna gudanar da su ne bisa ga shawara a tsakanin su da juna. An fahimta da kyau ko? To wannan shine ya kamata ayi. Amma mutum yazo ya gina masallaci dan ya gina kuma an yi wani abu wanda shi yake ganin bai masa ba, ko kuskure mutane suka yi, bai halatta ba ka zo ka tashi kana musu surutu, idan kai haka sai ka rushe duk ladan da kai a baya, duk aikin da ka gina sai ka rushe ladanka. Amma idan mas'ala ta faru ta addini, to kuma ba kyale za a yi wannan ya fadi ra'ayinsa wannan ya fadi ra'ayinsa ba, sai a bar limamin masallaci da taimakon wadansu malamai su tattauna su warware matsalolin a tsakaninsu ta fuskar ilimi ba ta fuskar rigima ba.
ai a cikin harkar addini ba a ba hamata iska ko ba a cewa ta shika fituka ba moje a cikin harkar addini kawa abin da ake cewa menene dalilin ka sai ka kawo tace to mun jinaka kai ko menene naka sai ka kawo tace to mun jinaka dalilin da yafi karfi shikenan sai ai aiki da shi wannan ka'idar addinin musulunci kenan dan haka bawan Allah da ya zanto yayi haka kamata yayi istighfari tsakaninsa da Allah ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga cewa abin nan da yayi na gorantawa waɗansu zama a cikin masallacinsa ko ya fitar da su dan sun bada wata fatawa da shi yake ganin bata yi masa ba wannan ko alama bai dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba kuma hukuncin da ya shafi jiyarwa wannan mun sha yin magana akai tabbataccen abu ne a sunna ba a jiyarwa sai in sautin liman baya kaiwa idan sautin liman baya kaiwa ya halatta a jiyar ba mutum ɗaya ba ko biyu ne ko uku ne ma suka jiyar a lokacin babu laifi an fahimta ko wannan shine abin da yake tabbatacce da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya guri وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته انكروا حديثي دغ فضالة ابن عبيد من تشيني ابن عبيد ابن نافس ابن قيس انا كيرنسا ابو انا مثال كنيا ابو محمد الانصاري الاوسي ان قبيل الاوس فضالة ابن عبيد كي تيوا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته Annabi sai da mutum tabbata gare shi ya ji wani mutum yana yin addu'a a cikin sallarsa walam yahmadillaha bai godiya ga Allah ba walam yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi salati ga annabi ba fa qala sai yace ajila hadha kai wannan yayi gaggawa da yawa thumma da'ahu sannan sai manzon Allah ya kira shi fa qala yace idza salla ahadukum falyabda bi tahmid rabbihi wa thana'i alayhi yayin da ɗaya daga cikin ku ya salla to ya fara da yin godiya ga Allah da kuma yabansa summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma yin salati ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam summa yad'u bima sha'a sannan yayi addu'a da abin da yaso an gane ku wato kamar wannan mutum da ya zauna zaman tahiyya a makon ya karanta tahiyya wadda ta koshi godiya ga Allah da yabo ga Allah at-tahiyatu lillahi as-salawatu wat-tayyibat ai makon yayi wannan bai ba idan an kammala tahiyya kuma akwai salatin annabi ai makon yayi wannan duk bai ba sai kawai ya fara da addu'o'i da ake yi wanda suke biyo bayan salatin annabi wanda bayanin sai zo nan gaba bayan ka karanta tahiyya a ɗaya daga cikin lafuzan da muka yi to kuma zaka yi salati ga annabi a ɗaya daga cikin lafuzan da zai zo nan gaba shi ma kuma an fahimta ko to daga nan kuma sai kai addu'a tabbatacciya daga annabi shi ma a ɗaya daga cikin lafuzan da annabi ya koyar na idan ka tashi yin addu'a kai su ma bayanin su zai zo nan gaba to shi wannan mutum da ya tashi bai karanta tahiyya ba bai yi salati sai yayi wannan gaba daya mai yawa saboda ya jahilci hukuncin a cikin addini sai annabi ce lalle wannan yayi gaggawa da yawa abinda za ka yi shine nan gaba idan ka zo sallah ka gode wa Allah ka yi salati ga annabi sannan ka yi mai sannan ka yi addu'a an bayyana ku sun mai da ubi masha sannan ya addu'a da irin abin da yaso na dangin addu'a shi wannan salati da mutum zai yi a cikin sallah yayin da ya karanta tahiyya zai yi salati din nan hukuncin yin salati shi ma wajibi ne saboda annabi yayi umarni da kalmar qulu wanda bayani zai zo nan gaba da wannan ne malamai duk suka da yawa daga cikin malamai suka tabbatar da haka musamman Imam Shafi'i cewa salatin annabi a cikin tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu duk wajibi ne sai mutum yayi akwai malaman da suka tsaya cewa sai a tahiyya ta karshe ne idan sallah ana martahiyya biyu amma mafi ingancin magana da tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu ko ce sai ka mata salati ta hasali ma cikan tahiyya ba ta zama ta cika sai in ka hada ta da salati a ciki sannan tahiyya ta cika kamar yadda Imam Shafi'i ya tabbatar kamar yadda Imam Ibn Qayyim ya tabbatar a cikin littafin sa Jala'ul Afham fi Salati ala Sayyidil Anam wa Abi Mas'ud radiyallahu anhu an karɓo hadisi daga Abu Mas'ud al-Ansari sunansa shine Uqba ibn Amr ibn Thalaba al-Ansari Abu Mas'ud al-Ansari kale yace kala Bashir ibn Sa'd yace ya Rasulullah amarana Allah an nusalli alayka Allah ya mana umarni mu yi maka salati da yace inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wannan shine umarnin ku yi masa salati wa sallimu taslima kuma ku sallama mata Allah ya yi umarni mu yi maka salati fa kayfa nusalli alayka ta yaya za mu yi maka salati wato wannan ke nuna ladabin sahabbai sun san menene ma'anar kalmar salati kuma suna da larabcin da in sun ga dama za su iya kera salatin da suka so mai tsawo ko tsakatsakiya ko gajere amma sun san ibada ba a yin ta da ka sai an ji ta daga taskar annabta. Sai suka ce kaifa nusalli alayka, yaya zamu yi maka salati, wato hadha su'alun anil kayfiyya kenan, kayfiyyar yadda ake salati suke tambaya. Kaifa nusalli alayka, fasakata sai annabi ya shiru, thumma qala, sannan sai ya ce qulu, shi ma sai da aka yi masa wahayi, wama yasiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, nabiyyun bighayril wahyi la yatasarrafu, qulu ku ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Yace wannan shi zaku faɗa in kun tashi yin salati, wa salamu kama alimtum, ita ku sallama kamar yadda kuka riga kuka sani, wannan yanzu ne ya koya musu sallama tun da ta kenan, wa salamu kama alimtum, sallama kuma yadda kuka riga kuka sani haka za ku yi, amma salati ga lafazin da za ku yi. Wannan hadisi rawahu muslim, imamu muslim da ya ruwaito, wa zada ibn khuzaimah fihi, fa kaifa nusalli alayk idan nahnu sallaina alayka fi salatina, ta yaya za mu yi maka salati idan mun so mu yi maka salati din a cikin sallah. Wato ku gane akwai bambanci tsakanin yin salati cikin sallah da yin salati wajen sallah. Yanzu a wajen sallah da zaran na ce annabi Muhammad sai ku ce me sallallahu alaihi, yanzu kun yi annabi salati. Amma idan ka zo cikin sallah ba za ka ce ba sallallahu alaihi wasallam, dole ka faɗi lafazin da annabi ya koyar, qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim, in ba shi ba duk lafazin da kai salatin ka bai ba. Kun fahimta da kyau? A wajen sallah ko kai shi ko kuma kai wani daban, dan idan na ambatan annabi ne, dan annabi ce duk lokacin da aka ambace shi mai masa salati, yace albakhilu man zikirtu indahu falam yusalli alayya, marwaci shine wanda aka ambace ne bai min salati ba. Wato ya zama lalle lokacin da duk aka ambaci sunan annabi kai masa salati sallallahu alaihi wa sallam, to lokacin ba sai ka karanta allahumma salli ala muhammad wa ala zuwa karshe ba, dan idan haka ne ya so nawa zamu yi ta karanta cewa manzon Allah yace, manzon Allah yace in aka ce kowa ta karanta wannan dogon salatin kaga akwai haraj, to a lokacin nan sallallahu alaihi wa sallam ya wadatar, amma a cikin sallah dole ka karanta wancan lafazin. Kun fahimta ku? Kuma waɗansu malaman koda a wajen sallah sukan ce to koda za ka yi shi takaitacce dan kasancewa a wajen sallah ne ba ka yi wancan dogon ba, to lalle ne ka yi salatin ka shigar da ahalin gidansa, saboda ka ka'idar salatin da annabi ya koyar ana yi masa salati ana yi wa ahalul bait salati, allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad, to koda a wajen sallah ne idan muka ce annabi muhammad sai ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wato ka ka shigar da ahalinsa kenan kamar yadda ya koyar. An fahimta da kyau ko? To wannan kenan, wato lalle a cikin sallah abin da ya kamata mutum yake kenan. To a nan gurin kuma ku dan bani kuma hanzari haka in karanto mana lafuzzan da ke nuna salatin annabi, dan ku ji ku sani salatin da annabi ya koyar kenan, duk wanda yayi wa annabi salati da wani lafazi da ba wannan ba, to yayi da lafazin da ba shine annabi ya koyar ba. Duk wanda yayi da wani lafazi da ba wannan ba daga cikin waɗanda zamu karanto dinnan yanzu, to yayi da wani lafazi da ba wanda ba shi annabi ya koyar ba. Daga cikin lafazan da annabi ya koyar ga su kamar haka: farko allahumma salli ala muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ibrahim innaka hamidun majid. Wa hadha kana yad'u bihi huwa nafsuhu sallallahu alaihi wasallam, annabi da kansa ya kasance yana yi wa kansa salati da wannan lafazin, shi da kansa yi wa kansa salati da wannan lafazin. Wannan riwaya Imam Ahmad kenan da Imam Tahawi bi sanadin sahihin, kuma hadisin yana cikin Bukhari da Muslim din banda kalmar ahli baiti. Nabiyu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid, allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Kun ji nabiyu kenan ko? Bambancin lafazan ba su da yawa. Na uku allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidun majid. Wato ta akwai kalmar ala nan ko babu kalmar ala, sai dai ali ibrahim kawai. Na hudu allahumma salli ala muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Nabiyar allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم نشدا اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى اله وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد نبقى نكرسي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد waɗannan lafuzza guda bakwai dukkan su tabbata su ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam inda zaka haddace daya kai taiwa annabi salati da shi cikin sallolinka na farilla da nafila baka iya kowanne ba sai shi sallar ka tayi in ka iya biyo kai daya wata rana kai wani yayi in ka haddace duka kuma to ya zanto nurun ala nur haske bisa ga haske kenan an fahimta ku saboda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su da tabi'ai suna kwadayi lokacin da duk suka ji wani aiki da annabi ya koyar ba wai su haddace ne himmarsu ba ya zanto sun taba yin aiki da shi a rayuwarsu akwai malamai muhaddisuna na da irin su Yahya ibn Ma'in irin su Imam al-Bukhari irin su Imam Muslim irin su Imam Dar-Qutni manyan malaman hadisi na da irin su Imam Malik ibn Anas wanda idan suka je wata makaranta suka koyo hadisi idan suka dawo gida sai su zauna a ce ba za ka sake fita karatu ba sai a sai na duba na ga kowanne hadisi da na koyo na taba yin aiki da shi kafin sake fita sai su zauna kowanne eh wannan na taba yin aiki da shi wannan mutaba yin aiki da shi wannan na taba yin aiki da shi wannan mutaba yin aiki da shi ba daga cikin sahabbai akwai wanda sun karanta komai sun ga duk abin da annabi ya koyar sun taba yin aiki da shi amma talakawa ne ba su taba yin zakka ba sai suka shiga neman kuɗi ba dan su tara dukiya a ce musu masu kuɗi ba dan su ma su taba fitar da zakka kafin su mutu suka ce kunna natahamalu min ajri sadaqati mun kasance har da koyi muke yi dan mu samu kuɗin da za a ce mu ma dai mun taba fitar da zakka to aikin kenan duk inda ka karanta wani babi ka duba hadisan ka ka taba yin aiki da su ko baka taba yi ba wannan shine zakkar ilimi kuma wannan shi ke sa ilimi ya tabbata duk abinda ka rike ka ga yana nan daren bai abin nan ba wa alaikum salam wa rahmatullahi da kaga wannan sune sigal lafazan duk wani salati da ba wannan ba kamar misali akwai salatin da ake koyarwa a kasar Hausa salatin tarjina ko ba daga annabi yake ba ha kuma akwai salatin da ake koyarwa salatul fatiha ko shi ma ba daga annabi yake ba duk waɗannan na waɗanda suka kirkiro su ne ba annabi ne koyar da su ba salatin da annabi ya koyar da bakin sa da sahabbai suka ce kaifa nusalli alayka sai ya ce qulu kaga fi'il al-amr ne ko allahumma salli ala muhammad wa har zuwa karshe kamar yadda muka karanto su duk wanda yake so yawa annabi salati cikin sallah cikin menene wannan ya kamata yi kuma kar ku manta koda a wajen sallah da muka ce ka'i da wata siga daban muna nufin idan wanda yake yawan maimaituwa ne a baki a wurin majalisin ilimi ana karanta hadisi da an jima a ce annabi muhammad zaka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma idan salati ne da aka shar'anta yin su a wani lokaci kamar misali bayan an kammala kiran sallah kaga ai zaka yi abin nan sunnoni guda biyar ibn al-qayyim yace mai jin kiran sallah lalle ya tsaya ya ga cewa yayi su sunna ta farko yayin da mai kiran sallah ke kiran sallah ka rinka maimaita abin da yake faɗa sai dai wajen hayya ala salat da hayya ala fala nan sai ka ce la hawla wala quwwata illa billah sunna ta biyu idan ya je karshe ana zuwa karshe farkon abin da zaka fara yi shine salati to lokacin nan zaka yi salati ga annabi ga irin wannan salatin Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim har zuwa karshe abu na uku da zai biyo baya Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati al-qa'imah ati